dandalin jin kai. Cibiyar haɗin gwiwar tsaro ta ma'aikatar tsaron Pentagon ta sanar da majalisar dokokin Amurka akan yiwuwar sai da makama a jiya Talata. Dama 'yan majalisar dokokin sun fusata akan yawaitar kisan farar hula a Yemen. Kuma a farkon shekarar nan sun yi kokari su hana saidawa riyar jiragen saman yakin F-35. Duk da amincewar da ma'aikatar tsaron Amurka ta yi, sanarwar bata nuna akwai wata yarjejeniya da aka sanya wa hannu ba, ko kuma an kammala shawarwari game da matakin.
To madalla, nan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana karashin labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To a jamhuriyar Niger, a yayin da ake ci gaba da tattara sakamakon zabe da aka gudanar a ƙarshen makon jiya, bayani na nunin dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazoum Mohamed ne yake kan gaba, yayin da Muhammad Osman na jam'iyyar RDR canji ta ƴan hamayya ke bi masa, lamarin da yasa kowanne daga cikin bangarorin ke ikirarin shi zai yi nasara. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimomin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Alƙaluman da hukumar zaɓe ta wallafa a shafinta na intanet na nunin har izuwa karfe 1 na ranar yau Laraba, hukumar ta Seni ta kammala tantance sakamakon da suka shigo ta daga da'irori 69 daga cikin 266, abinda ke nunin ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Mohamed ne ke kan gaba da ƙuri'u 293,739, sai Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji mai ƙuri'u 40,676. Da yake bayyana matsayin jam'iyyarsa ta PNDS tarayya, Tahir Garka, mamba a kwamitin yakin zaben jam'iyyar, ya ce yana da kwarin gwiwar su za su lashe wannan zabe.
Alhamdulillahi, dan takarar mu Bazoum Mohamed yana da goyon baya. Goyon bayan mutane masu daraja, yana da goyon bayan Nigerian. Har yanzu muna nan bisa kan bakan mu, shina yiwa dan takarar mu huce tun zagaye na farko a wannan zabe da.
Sai dai ƴan adawa a ta bakin kakakin jam'iyyar Model Lumana Bana Ibrahim na cewa muddin aka bayyana sakamakon ƙuri'un da ƴan ƙasa suka kada a ranar Lahadi 27 ga watan Disamba, ba wata tantama ɗan takarar RDR canji ne zai yi nasara.
Mun imani cewa alalace za mu je zagaye na biyu da Bazoum Mohamed. Bi izinillahi ta'ala, Mamma Usman shi zai zam shugaban ƙasa bayan wa'anga zabuka da za.
A sanarwar da suka yada a kafafen sada zumunta a yammacin jiya, ƴan hamayya sun yi kashedi ga jam'iyyar PNDS mai mulki ta dakatar da abin da suka kira take-take mai kama da yunkurin murɗa sakamakon zaɓe. Har ila yau ga Bana Ibrahim,
radda anka soma zabe karhe 8, anka kai hari wani gari da ke kusa da tasara, anka kashe mutum 7. Lokacin nan president Kin Seni yace a tsayi da zabe tunda babu tsaro a dawo a gari. To sai mun kaga president Kin da yasa anka tsayi da zabe karhe 8, kuma sai anka cika takardu, anka ce wai mutum fiye da 20,000 sun kai zabe daga karhe 7:30 zuwa karhe 8. To wannan ne mun kai kashedi, mun ka ce ai hattara, tunda dai muna da takardun mu ga hannun mu, ban mu yarda ga wanga zabuka da an kai a imfinan murdiya.
Amma Tahir Garka ya musanta wannan zargi.
Tarayya ba mu rona akira, ko ko da tarayya take tunda an ka kirkiro partin tarayya, ko kuwa da muka yi ta ai zabe ta tace ne, in akwai waɗanda ga son ai zabe ta tace ba kai mu ba, don ka babu zancen sata ko wani zancen murdiya. Mutane dai ne sun san, ba su da mutane ba su hito sun kai yakin zabe ba kamar yadda ya kamata, sun san da ba su da mutane, dan shi ne suka wannan soke-soke tun yanzu.
Yanzu haka hukumar Seni na ci gaba da tattara sakamakon zaben da ke fitowa daga sassa daban-daban na wannan ƙasa, inda a wuni na uku na zaman da take yi a cibiyar da ta kafa a Palais de Congrès da ke nan Yamai, bayanai yake shigowa sannan a hankali, waɗanda jami'ai ke gudanar da aikin tantancewa kafin a bayyana su a kafar talabijin mallakar gwamnatin Niger, yayin da a nata ɓangare jama'a ke ci gaba da harkokin yau da kullum hankali kwance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Jiragen saman yakin Isra'ila sun harba makamai masu linzami a wasu wurare a kusa da birnin Damascus da safiyar yau Laraba. Har wani sojan Siriya ya mutu, wasu su uku kuma suka jakkata a cewar sojojin Siriya. Harin da aka kai bayan tsakar dare a yankin Zabadani da ke Damascus ya auna wurin da makaman kariyar Siriya suke ne, ya kuma lalata wasu wurare. Abinda aka ji wani sojan Siriya da ba a bayyana sunansa ba yana fadawa kamfanin dillancin labaran sana kenan. Wannan shine hari na biyu da aka bada rahoton sa tun daga makon da ya gabata. Jiragen saman yakin Isra'ila sun tada bom a wasu wurare da ke tsakiyar garin Masyaf a ranar Alhamis din da ta gabata. Kwararru a fannin kiwon lafiya a Sudan ta Kudu sun caccaki waɗanda suka shirya wani bikin raye-raye da kaɗe-kaɗe a ƙarshen makon da ya gabata a Juba babban birnin ƙasar, inda dubban mutane suka tattaru, abinda a fili ya nuna an saba matakan kariyar COVID-19 da ma'aikatar lafiya ta sanya. Tauraron mawaƙin ƙasar Tanzania Diamond Platnumz ya tattaro masoya 'yan kallo da yawa zuwa wurin bikin da aka yi a waje a filin tunawa da Dr. John Garang. Cikin waɗanda suka halarci bikin har da shugaba Salva Kiir. Galiban waɗanda suka halarci bikin raye-rayen sun yi watsi da matakan da hukumar lafiya ta ƙasar da hukumar lafiya ta duniya suka sanya na yin nesa-nesa da juna ko sanya takunkumin rufe hanci da baki. Ko da yake shugaba Salva Kiir ya sanya takunkumin. Likita Angelo Gub Coach, babban daraktan cibiyar kula da lafiyar al'umma ta gaggawa wadda ke kula da waɗanda suka kamu da COVID-19 a ƙasar, ya ce taron bai dace ba. Ya ƙara da cewa kamata yayi a tattauna da hukumomin lafiya idan akwai irin wannan taron a ƙasar saboda yawan jama'ar da za su taru.
Maryam Dauda, to a wata hira ta musamman da Dr. Sani Aliyu, coordinator na committee ko ta kwana a yaki da annoba coronavirus a Nigeria, yayi bayani cewa cibiyoyin kula da masu cutar a kasar sun cika kuma babu gadaje sakamakon karuwar masu dauke da cutar a kasar. Daga Abuja ga yadda hira su ta kasance da wakilin murya Amurka Halima Abdulrauf.
To doctor, batun samun karuwa adadin masu dauke da cutar coronavirus ya fara saka fargaba a zakatan yan Najeriya. Ina muka kwana a yanzu?
A gaskiya wannan annobar da ta sake dawo mana a wannan lokacin, a gaskiya duk tsoratun muke saboda da alama cewa abubuwa za su zama daban da abinda ya kasance da ja. Mun fara samun gadajen a asibitocin da suke kula da wayannan marasa lafiya suna cikewa London. Mun fara ganin marasa lafiya masu tsananin ciwo tare sun fara rasuwa da wannan ciwo. Kuma a gani na bambanci tsakanin watan September haka October da yanzu shine yawan cakuda jama'a da aka samu zuwa ƙarshen shekara, saboda a ƙarshen kowace shekara ana bukukuwa, ana daurin aure, ana wato meeting na addini da sauransu. Kuma inda a ce duk wayannan hulɗar da mutane suke yi suna saka safar fuska, suna kula da tsaftace hannunsu da kuma saka tazara tsakanin su da juna, da abin ba zai fasu ba. Abinda muka duba a yanzu ana nan dai ana nazari, amma ba alamun cewa wai kawo wata irin corona din ce daban daga waje, shi yasa wannan abin ya tashi daga bisa dukan alamu, saboda halin mutane ne da suka watsar da duk wani nasiha da ake musu akan yanda za su kare kansu daga wannan cuta.
Shin akwai yiwuwar sake daukar matakin rufe kasar nan duba da kari a adadin masu dauke da cutar corona virus?
Ba mu san haka ya faru, amma in ta kama da idan abubuwa suka ci gaba da cakudewa, mutane suka fara mutuwa, dole ba za mu dona ba muna kallo mutane suna da mutuwa a game da wannan.
Da ƙarshe dai, yaya batun hana jigilar fasinjoji daga ƙasashen waje musamman waɗanda ke da yawan masu ɗauke da annobar corona?
Sosai kwaso, mun duba wannan idan akwai meeting ɗin da muka yi, and sai da muka yi fiye da awa ɗaya muna nazari akai. Abinda muka duba muka ga su ƙasashen da suka saka wannan doka na tsaye da zirga-zirga ƙasashe ne da dacin tsakanin su da Birtaniya suke da abin da ake kira open sky, kawai sai dai ka nuna takardunka ka hawo jirgi, ba wani test da ake, babu komai. Mu ko dama tuntuntuni in zaka zo daga ƙasan waje dole kai test na COVID ka nuna cewa baka da cutar, sannan kuma ka biya kuɗin da zaka zo ka sake yin test a kwana na bakwai a Najeriya, sannan kuma ka kebe kanka wannan kwana bakwai din kafin kai test. Wai na ƙasashen duk ba su da wannan. Yanzu da suka saka wannan doka na rashin zirga-zirga, da yawa daga cikin ƙasashen yanzu sun dawo kuma suna cewa to sun daga wannan dokar, amma sai ka nuna takardunka na cewa baka da wannan cuta sai kai test. So kusan yanzu sun fara bin a ka'ida da mu muke da dama tuntuni kenan. To kuma a dalilin me mu zami tsaye da zirga-zirga mu bi su alhali dacin abubuwan su ba su kai karfin namu ba. So shi yasa muka ce abin da ya kamata mu yi da matan tantance muna da wayannan dokokin mutane suna bi amma akwai wayanda suke kokarin sai bi wata hanya daban su zamu karfafa wannan duk wayanda za su taho daga Britania da Afrika ta Kudu banda kawai sai sun ba da takardu da zai nuna cewa ba su da cutar dole sai sun biya kudin da za su yi test a kwana na bakwai sun ba da takarda da zai nuna cewa an yarda su zo Nigeria abinda muke kira permit to travel bayan da za su samu permit to travel din sai sun hau wannan yanar gizo namu sun saka sunan su sun saka inda za su zauna wace wani gari za su zauna da komai nasu idan ba su da shi ba su ba ma zo Nigeria ba ma ko kanshin Nigeria ma ba za su ji sannan kuma kwana na bakwai za mu tabbatar sun je sun yi test in ba su yi test ba zuwa kwana na goma za mu yi canceling din passport din su na wata shida
mun gode kwarai da gaske
to a gaida Halima Abdurrauf
da magani
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin share fuska idan zakai tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kada ka rika cutanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunne yaji gangan jiki ya tsira
kuma sai ku dade gyara zama dan shirinmu na gaba
Assalamu alaikum miswa barka da murci yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu yau a cikin shirin ciwon yamace zam kam ku ci gaban tattaunawar da nayi da Dr. Amin Ahmad Shehu kwararriyar likita kuma mai taimakawa mutane fahimtar kansu da kuma Hafsat Badan hirarta mu a yau za ta mai da hankali ne akan yadda bayyana abin da ke zuciyar mutum ke tasirin tuwa wajen samun nutsuwa ai sauraro lafiya
kin yi bayani a game da nau'o'in cin zarafi ko zaki mana ƙarin haske akan hakan
to abin da zan iya cewa a nan shine ana samu haka da yawa dan yadda nace harkokin da halayen rayuwa yanzu sun yi wuya kuma mazajen nan da yawa suna ganin matan nan suna zaune ba wani abu suke yi ba hankali yawanci yana tashi in hankali ya tashi mutum ya fita bai samu abin da yake so ya samu ba ya zo gida an dora masa wasu abubuwan da zai dauki da sauke wannan haushin yawanci akan mata ne ban ci haka daidai bane ba daidai bane saboda haka mazan su ma kansu su dinga barin matan suna tashi suna taimaka musu su nemi abubuwan yi ba aka hada karfi da karfe to kin gani abubuwan da kike za su dan rabu ba za su nemi su ma ilimin nemi ilimin addinin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyalansa ya yayi ai kowa ya san ba mai kudi zafi bane shi, amma a haka aka zauna da kuma shi ya kamata maza a yi koyi da shi, mata a yi koyi da sunna don a samu wannan ragin wannan tashin hankalin da rashin zaman lafiyar da ake. Akwai abin da kake gani gwamnati za ta iya yi